ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله. وانا شيني درس من حمسين دارة أكارتو دمكي قباتر ولتاج شرح السنة، وانا الإمام الحسن بن علي البربهاري يربوتا shekararsa 1114 ragonsa da duniya. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa da sauran malamanmu waɗanda suka gabace mu, mu ma ya kyauta ƙarshenmu. Za mu karanta matsala ta 82 kaɗai insha Allah, wato tana shafi na 207. Wannan matsalar tana ɗauke da bayani akan bisharar da ake ma ɗan adam a lokacin mutuwarsa. Ana yi ma ɗan adam bishara a lokacin da ya zo mutuwa. Yana daga cikin abubuwan da ya kamata musulmi ya sani. Qala al-mu'allif rahimahullah mawallafin littafin, Allah madaukaki ya masa rahma, yace wa'alam, kuma ka sani, annal bisharata inda al-mauti thalath bisharatin, bisharar da ake a lokacin mutuwa bisharori guda uku ne. Duk mutumin da zai bar duniya sai an mutu, yuqalu, na ɗaya za a ce abshir ya habiballah, albishirinka ya kai masoyin Allah, biriballahi wal jannati, ka samu aljanna, ka samu yardan Allah da kuma aljanna. Wannan ita ce bishara ta farko, albishirinka ya kai masoyin Allah, albishirinka da samun yardan Allah, albishirinka da samun gidan aljanna. Bishara ta biyu, wa yuqalu, kuma za a ce abshir ya abdallah, albishirinka ya kai bawan Allah, bil jannati, ka samu aljanna, ba'da al-islam, a bayan karɓan musulunci. To a nan akwai kuskure a littafin, don wani littafin ba al-islam aka rubuta ba, al-intiqamu ne. Abishir ya abdullahi bil jannati ba'da al-intiqami, kuma wannan ya fi dacewa da magana. Domin ya kasa mutane kashi uku, kashi na farko waɗanda ake musu albishir za su samu aljanna kai tsaye ba wuta. Wannan aljannar ba za ka same ta kai tsaye ba, sai ka tashi da yardan Allah. Wanda ya samu mutuwa da yardan Allah, shi wannan ba shi ba wuta har abada, Allah ka samu dace. Na biyu shi ne wanda zai samu albishir da samun aljanna, amma ba'dal intiqami, a bayan ammar uquba. Kaga kenan musulmi ne amma mai laifi, musulmi mai laifi wanda ya mutu da laifuka da yawa a kansa, sai ya samu shiga wuta, amma daga baya dai Allah zai fidda shi ya kai shi aljanna. Wannan ita ce aqidar ahlus sunna. to shi yasa wannan kalmar da ta zo a ɗaya littafin ta fi dacewa maimakon ba'da al-islami din nan. Abishir ya Abdullahi bil jannati ba'da al-intiqami, ya kai bawan Allah albishirinka da samun aljanna a bayan ukuba. Kaga ce na mutum da ya san zai samu aljannan amma fa akwai azaba a gaban shi. Wa yuqalu, za a ce kashi na uku, albishir na uku, abishir ya aduwallah, albishirinka ya kai makiyin Allah, bi ghadabillahi, ka samu fushin Allah, wannari kuma ka samu ta. Allah ta kare. Waɗannan su ne bisharori kashi uku, bishara ga mutumin ƙwarai wanda ya mutu da cikakken imani, sai bishara ga mutumin ƙwarai wanda ya mutu da naƙasasshen imani, sai bishara ga maƙiyin Allah wanda ba shi da rabo a kiyama. Sallallahu alaihi wa sallam. Abubuwa guda uku ya ce, haza qawlu ibn Abbas, wannan wato maganar Abdullahi bin Abbas ce, radiyallahu anhuma, Allah ya kara masa yarda da shi da mahaifinsa. Wato bayan ya faɗi wannan ya ce bisharorin nan kashi uku, me hujjar su? Sai ya ce bayanin Abdullahi bin Abbas. Abdullahi bin Abbas ko sahabin manzon Allah. So akwai abubuwa guda uku da za mu yi magana a kai dangane da wannan matsala ta 82, wato dangane da bishara da ake wa mutum a lokacin mutuwarsa. Abu na farko, babu shakka gaskiya ne akwai bishara, kuma ayoyin alqur'ani guda biyu sun taho mana da bayani karara, saboda haka koda babu hadisi waɗannan ayoyin sun wadatar. Babu mutumin da zai bar duniya face an mai albishir. Na farko, suratu Fussilat aya ta 30-32, waɗannan ayoyi sun zo da bayanin bishara da ake ma waliyan Allah, mutanen ƙwarai. Inna allazina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu, lallai waɗanda suka ce Allah shi ne mahaliccinmu, sannan suka tabbata a kan wannan kalma har zuwa mutuwarsu. Tatanazzalu alaihimul mala'ikatu, mala'iku suna sassaukowa gare su. Allah ta khafu wa la tahzan, kada ku ji tsoro, kada ku yi baƙin ciki. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kuma albishirinku za ku samu aljanna wacce dama can aka yi ta muku alƙawarinta. Ana wa'azi ana cewa akwai aljanna ga wanda ya kaza, wanda ya kaza, to albishirinka za ka same ta. Nahnu awliya'ukum, mu ne majibantarku fil hayati dunya, a rayuwar duniya, wa fil akhirati, kuma haka ne mu ne dai majibantan naku a lahira. Wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum, kuma za ku samu duk abinda rayukanku ke sha'awa a cikin aljanna. Wala kun fiha ma tad'una, duk abin da kuka kira ma za a kawo muku. Nuzulan min ghafurir rahim, wannan liyafa ce ta Allah mai yawan gafara, mai yawan jinkai, wanda kaga ya nuna ba aikinka bane, kafin ma ranka ya fita an gaya maka albishirin da ake maka, wannan liyafa ce ta mai yawan gafara. Wato kamar ana cewa mun san ka zo da laifuka amma Allah ya gafarta maka, saboda shi Allah mai jinkai ne. Nas'alullaha ta'ala al-fawz biha, Allah ka samu dace. Wato wannan kwantar da hankalin mumini ne. Kai tunani, inda a ce za ka yi tafiya ka bar garinku, za ka doshi wani garin da baka taba zuwa ba, hankalinka ya tashe ki. To bare kuma wanda zai tafi lahira shine Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka wa muminai da mala'iku kafin ranka ya fita, sai an kwantar da hankalinka inda za ka je, ba wurin tashin hankali ba ne. Kar ka damu. Ya Allah ka samu dace da wannan. Aya ta biyu ita ce take suratu Yunusa, aya ta 62-64. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Allah yake ku sani waliyan Allah, majibantan Allah, babu tsoro gare su kuma babu bakin ciki. Babu tsoro, ba sa bakin ciki. Suwaye? Alladhina amanu wa kanu yattaqu, waɗanda suka yi imani kuma sun kasance a rayuwarsu suna kiyaye dokokin Allah. Sai Allah ya ce lahumul bushra, za su samu albishir fil hayati dunya, a rayuwarsu ta duniya, wa fil akhirah, haka ma a lahira. Wannan albishir din dan karka dauka akwai wanda ba zai samu ba. Allah yace la tabdila li kalimatillah, babu mai canza kalmomin Allah. Allah yayi alkawari duk mutumin da ya san ya jibinci addinin sa, to Allah madaukaki ya alkawari zai masa albishir lokacin mutuwarsa. Zalika huwal fawzul azim, wannan ku shine rabo mai girma. To kaga ayoyin alqur'ani sun tabbatar mana mutanen kware suna samun albishir a lokacin mutuwa. Illa dai bayanin al-Imam al-Barbahari yana dauke da kuskure. Na farko shine danganta maganar ga Abdullah ibn Abbas, don a labarai da aka samu duka shi Abdullah ibn Abbas ba hakan yace ba, yayi kama da abin da ya faɗa, amma asali ba kalmar shi bane. Tana iya yiwa kuma waɗanda suka rubuta littafin kofin, tunda malamai idan sun rubuta littafi za su kai kasuwa, akwai masu kofi a biya su, to ire-iren waɗannan sukan yi ƙari su yi rage. Shi yasa kaga ƙarshen magana aka ce haza qawlu ibni Abbas, tana yiwa ba magana shi bace. To amma hakika wanda shine fassaran akasarin malaman tafsiri, lahum al-bushra fil hayati ad-dunya, wanda har ma Ibn Abd al-Barr al-Litafin at-Tamhid mujallad na 5 shafi na 59, Ibn Abd al-Barr yana cikin masana hadisi na farko shekarun sa 980 rubuwan sa da duniya, Allah ya masa rahma. Yace wa ala zalika aktharu ahli at-tafsir fi ma'na hadhihi al-aya, wato ayat da muka karanta akasarin malaman tafsiri suna tabbatar da haka, wannan al-bishr din shine Allah madaukake yake magana akai, kuma ya kawo hujjar an samu bayanin haka daga al-Hasan al-Basri da al-Imam az-Zuhri da al-Imam Qatada. Yace annaha al-bisharatu inda al-mauti, lokacin mutuwa ake wa mutum al-bishir dinnan. Wala khilafa bainahum, kuma duk malaman tafsiri babu sabani a tsakanin su, anna qawluhu fil akhirah, da Allah ya faɗa lahum al-bushra fil hayati ad-dunya wa fil akhirah, al-akhirah dinnan al-janna ce, da Allah yace mu'minai suna da al-bishir a nan duniya da lahira. Al-bishir na lahira shiga al-janna ce, wannan duk malaman sunna sun yarda da haka. Idan ka dubi tafsirin al-Imam at-Tabari, al-Imam at-Tabari yana cikin mafi dadewar malaman da suka rubuta tafsiri shekara 1133 rabonsa da duniya. Tafsirin sa yana cikin mafi muhimman tafsirai da ake da su, Jami'ul Bayan a mujallar na 24 shafi na 74. Yace tatahabbatu alaihimul mala'ika inda nuzulil maut bihi, mutanen kware idan mutuwa ta sauko mala'iku na saukowa. Ya faɗi a wurare daban-daban a cikin tafsirin sa, yace wa minha bushran mala'ikatu iyyahu inda khuruji nafsihi bi rahmatillah, mala'ikun nan da zasu sauko zasu zo ne kusa da mamaci suna masa albishir cewa zai samu rahamar Allah, ana rarrashin sa. Akwai hadisin manzon Allah, innal mala'ika allati tahburuhu inda khuruji nafsihi, mala'ikun da suke halarta wuri lokacin fitan rai su ne suke masa wannan albishir. Akwai fassaran Abdullah Mujahid, Al-Hasan al-Basri, Al-Imam az-Zuhri, Al-Imam Qatada. Misali Mujahid yace la takhafu ma tuqaddimuna alayhi min amri al-akhirah, mala'ika idan ya taho zai ce kada ka ji tsoron gabanka, kar ka ji tsoron abinda zaka karas a lahira. Wala tahzanu ala ma khallaftum min dunyakum min ahlin wa waladi, kada ku yi bakin ciki abinda kuka baro a baya, ƴaƴanku dukiyarku, wannan kare daninka, mai kowa da komai ya dauki nauyi. Mala'iku da su maka wannan albishir, fa inna nakhlufukum fi dhalika kulli, mala'iku za su ce gabanka da bayanka duk mun dauka, saboda ka karma kai wani tunani. Wannan hikima ce ta Allah subhanahu wataala, mutum ya tashi barin duniya Allah ya kawo mala'ika shi zai mar hidima, wannan hidima ba ta da ranar karewa har zuwa gidan aljanna. Hakana al-Imam as-Suddi shi ma ya fassara, aka samu fassaran Abdullah ibn Abbas, abinda shi Abdullah ibn Abbas ya faɗa shine inna hadha fi yawmil qiyamah, wannan ita ce fassaran Abdullah ibn Abbas. Wannan albishir din da mutum zai samu a lahira ne, amma kaga shi al-Imam al-Barbahari yace al-Bishr uku dinnan duka shi an samu wannan bayani daga Abdullah ibn Abbas. Shi Abdullah ibn Abbas yace al-Bishr din al-Ahira ne, wato za a samu aljanna. Wanda yayi fassaran da ke kama da wanda shi yayi shine Zaid ibn Aslam. Fassaran Zaid ibn Aslam, Zaid ibn Aslam baban shi Mawla Umar ibn al-Khattab, da can bawan Sayyidina Umar ne, Sayyidina Umar ya yanta shi. To sai ya haifi yaro shine Zaidu, ake ce mai Zaid ibn Aslam. Aslam din bawan Sayyidina Umar ne. To sai zama yaron ya girma a hannun Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Tabi'i ne mai ilimin gaske, in kana karanta Muwatta zaka ga hadisan shi da yawa. To shine wanda ya fassara wannan da cewa haza indal mauti, yace wal bisharatu fi salasati mawtinin, al-bishr da mutane suke samu a wuri uku ne. Wato za ka samu al-bishr a gurare uku, waɗannan bisharori wanda za a samu a gurare uku ya samu bambancin fahimta ta wajen magabata. Shi yana cewa indal mauti, a lokacin fitar rai za a maka al-bishr, watil kabri, a kwanciyan kabari bayan mala'iku sun maka tambaya za a maka al-bishr, wa indal ba'si, a lokacin da ake tada mutane daga kaburbura nan ma mala'iku za su zo su maka al-bishr. Saboda waɗannan lokuta lokuta ne na tashin hankali, lokacin fitan rai lokacin tashin hankali, lokacin da ake wa mutum tambaya a kwanciyan kabari shi ma wani lokaci ne mai wuyan sha'ani, Allah ka tsare mu. Sannan lokacin da ake fita daga kaburbura, wannan lokaci shi ma lokaci ne na firgita da razana. To mala'iku za su zo su maka albishir saboda kwantar da hankali. Zaid ibn Aslam ya fassara haka, kuma wannan fassaran in ka duba ta dace da hadisai da kuma ayoyin Al-Qur'ani, wanda yana tafsirin Al-Hafiz Abdul Razzaq mujallal nabi shafi na 176. Akwai malamin da ake kiransa Al-Imam Ahmad bin Muhammad An-Nahhas, mai littafin I'rad al-Qur'an, littafinsa yana da muhimmanci. Shi wannan malami shekararsa 1105, rabuwarsa da duniya, Allah ya mishi rahma. A mujallad na 4 shafi na 60 yace yurwa an ibni Abbas, abinda aka samu Abdullah ibn Abbas ya faɗa shine anna hadha fi yawmil qiyamati, al-bishr da mutum zai samu a kiyama ne. Wannan ita ce fassara Abdullah ibn Abbas. Zaid ibn Aslam yace haza indal mauti, wannan al-bishr din da mutum zai samu a lokacin mutuwa ne. Sai yace wal bisharatu fi thalathati mawatin, al-bishr da ake wa mutane a wurare uku ne, indal mauti wa fil qabri wa indal ba'si, lokacin mutuwa ayo mutum al-bishr a kwanciyan kabari, sannan ayo mutum al-bishr a lokacin da zai fita daga kaburbura. Akwai littafin da Al-Imam al-Baihaqi ya rubuta Ithbatu Adhabi al-Qabri, shafi na 75. A littafin shi ma Al-Imam al-Baihaqi ya kawo bayanin salaf kamar Sufyan al-Thawri, yana fassara wannan aya ta suratu Fussilat aya ta 30. Allah yake tatanazzalu alaihimul mala'ika, idan mutumin kwarai ya zo mutuwa mala'iku suna sassaukowa gare shi. Sai Sufyan al-Thawri yace indal mauti, ya fassara tatanazzalu alaihimul mala'ikatu, sai yace indal mauti, Allah ta khafu, mala'iku na cewa kada ku ji tsoro. Sai Sufyan al-Thawri yace amamakum, kada ku ji tsoron gabanku, wala tahzanu, kada ku yi bakin ciki. Sai ya fassara da alama khalfakum min bai'atikum, abinda kuka baro a baya na kaddarori, na dukiya, na iyali da yara, kar ku damu da su. Wa abshiru, kuma albishirinku bil jannati, za ku samu aljanna allati kuntum tu'adu. Sai Sufyan al-Thawri yace yubashsharu bi thalathi bisharati, shi mutum za a masa albishir kashi uku, indal mauti, lokacin mutuwa, wa idha kharaja min al-qabri, kuma idan hito daga kabari, wa idha fazi'a, kuma idan ya razana. So kaga nashi wuraren sai dan bambanta da bayanin Zaid ibn Aslam, dukkan su salaf ne. Za a maka albishir a lokacin mutuwa, ai maka albishir lokacin fita daga kabari, kaga kiyama kenan. to bayan an fito daga kabari akwai kuma razanar da Allah zai sa wa mutane a filin hisabi wanda shine Allah subhanahu wataala yake cewa akwai bayin sa wadanda wannan razana ba za ta same su ba. Allah ka samu. Al-Imam al-Baihaqi bayan ya fada sai ya ce wa fi zalika dalalatun ala jawazi khalqi Allah ta'ala alaihim ahwalan, wanda wanda shike nuna mutane bayan sun mutu Allah yana halittar wasu halaye gare su, yastamti'una fiha, wanda suke jin dadin rayuwa. Karka dauka in mutum ya mutu shikenan la, Allah yana halittar wato wani salo na rayuwa ga mamaci wanda yana jin dadin rayuwarsa. Wa in kunna la naqifu alaiha, wanda yake babu dan adam da zai gaya maka ga yanda tsarin rayuwar take, dan Allah ya riga ya boye ilimin gaibi. Yana daga cikin jarabawan da ake maka zaka yadda ko zaka musanta bayan mutuwar ka za a tada kai, akwai ni'ima bayan mutuwa, ka yadda ko a'a? Mu dai mun yadda. Allah ka ba mu wannan ni'ima. Malamai sun rubuta littafai a kai, kamar al-Imam al-Baihaqi Ithbatu Azabil Qabr, kamar al-Imam Suyuti akwai littafin sa Sharh As-Suduri bi Sharh Hal Al-Mauta Wal Qubur, kamar al-Imam Al-Qurtubi wanda ya At-Tadhkira, kamar al-Imam Ibn Kathir, duk sun rubuta littafai wanda sun shafi rayuwar da musulmi zai tarar a bayan mutuwar shi. Duk malaman suna sun tabbatar da wannan hakika gaskiya ne. Kamar tafsirin Ibn Kathir ita wannan aya ta suratul Fussilat, yace wa qala Zaid ibn Aslam, Zaid ibn Aslam yace yubashshirunahu inda mautihi wa fi qabrihi wa hina yub'ath. Wadannan bayani da muka yi sai zama shi Ibn Kathir ya zabi fassaran Zaid ibn Aslam wanda ya girma hannu Sayyidina Umar ibn Khattab, Allah ya kara musu yarda. Bishara da ake wa mutun kashi uku: na daya lokacin mutuwa, na biyu kwanciyan kabari, na uku lokacin fita daga kabari. Ibn Kathir sai ya zabi wannan, wannan shine yake da hujjoji na ayoyin Alkur'ani da kuma hadisan manzon Allah. Bayan ya kawo shi sai yayi ta'liqi, in ka dubi tafsirin Ibn Kathir yace wa hadhal qawlu yajma'u al-aqwal kullaha, wannan fahimtar akan cewa albishir da za a yi wa mutum za a masa wurare uku ne, wannan fahimtar ita ce take hada duka sauran fahimta. Sai ya ce Hasanun Jiddan, wannan fahimta tana da kyau sosai. Wa huwa alwaqi'u, kuma shine abin da ya tabbata, abin da yake da hujja. Sai Ibn Kathir ya ce nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah, mala'iku za su ce mu ne majibantanku a rayuwarku ta duniya, wafil akhira kuma mu ne majibantanku a rayuwa ta lahira. Yace taqulul mala'ikatu lil mu'minina inda al-ihtibar, lokacin da rai ya zo fita, a wannan lokaci mala'iku za su gaya wa mutum, mala'iku za su rika cewa kuma za ka ji duk maganar da suke, nahnu awliya'uku, mu ne majibantanku, qurabaa'ukum fil hayatid dunya, mu ne makusantanku a rayuwarku ta duniya. Yanzu kai ba za ka iya ganewa ba, amma wallahi mala'ika ya dade yana baka taimako, mala'iku sun dade suna bada taimako ga mu'mini. Sau da yawa zaka yunkura, zaka aikata wani laifi, wadannan mala'iku ta'addu'a su ta roƙon Allah, wanda Allah sai gaya mana a cikin Al-Qur'ani, ya gaya mana addu'o'in da mala'iku suke mana dan kar mu tabe zuciyarka ta yi azama, shedan ya gama rinjaye, ba abin da ya rage face ka saba ma Allah, amma mala'iku saboda addu'an su din nan sai rahmar Allah ta sauko maka. Sannan a lokacin da kai yunkuri zaka aikata laifi, waɗannan mala'iku zuciyarka ma aiki suke a cikin ta, a rika sanya ma wasuwasi. Yanzu in kai wannan baka tunanin gaba, yanzu baka ganin lokaci ya wuce, baka tsoron Allah ya karɓi ranka a wannan, su yi ta sa maka wannan tunani sai ka ji ka fasa. To mala'ika zai gaya ma, zai tunatar da kai a lokacin fitare, zai ce to mu muka yi ta wannan aiki, har Allah ya sa ka zo ka samu kyakkyawan ƙarshe, ba za mu bar aikin ba dan ka mutu har a lahira sai mun maka. Mala'iku za su ringa faɗa wannan bayanin Ibn Kathir kenan. Nusaddidukum wa nuwaffiqukum, mu muke ta daidaita ku, mu muka sa kuna muwafaka, har ka iya tashi kana nafila cikin dare, har da kake azumi akai akai na nafila, akwai addu'ar mala'ika, akwai taimakonsa, kai ba za ka gane ba, amma sai a lahira za ka fahimta. Wa nahfazukum bi amrillah, mu muke ta tsare ku kuma abinda muke yin ba karfin mu bane, malaikun su ce umarnin Allah ne. Wa kadhalika nakunu ma'akum fil akhirah, kamar yanda muka kasance tare da ku a duniya haka zamu zan tare da ku a lahira. Nu'nisu minkum alwahsha fil quburi, kwanciyar da za ku yi a kaburburan za mu kawo nutsuwa gare ku ba damuwa sam. Saboda haka yasa mutumin da ya kyakkyawan ƙarshe ba shi da wata firgici a rayuwarsa. Wa inda nafkatu fi suri, lokacin da za a yi busa cikin ƙaho. Wa nu'minukum yawmal ba'thi wan nushur, ranar da za a tada kuma daga kaburbura za mu sanya muku nutsuwa. Wa nujawizu bikum siratal mustaqim, za mu zan masu taimakon ku sai kun ƙetare sirati. Wa nusilukum ila jannatin na'im, sai mun isar da ku gidajen aljanna. Idan mun isa aljannan kuwa, lakum fiha ma tashtahi anfusukum, abinda duk kuke so rayukan kuke so akwai shi a gidan aljanna. Fil jannati min jami'i ma takhtaruna mimma tashtahihi an-nufus, a cikin aljanna duk abin da rai yake sha'awa Allah ya sa a cikin ta. Wa taqarrubihi al-uyun, walakum fiha ma tad'un, abinda kuka kira a kawo ma za ku samu. Mahma talabtum wajadtum, duk abin da kuka nema akwai shi a gidan aljanna. Ba a hada lahira da duniya, ba a hada aljanna da ni'imar duniya, kwatancen ma ba zai yi ba. To anan Ibn Kathir ya zabi wannan fahimta, kuma ita ce mafi inganci. Ana wa musulmi albishir wurare guda uku: na farko lokacin fitar rai, na biyu a kwanciyar kabari, na uku idan ya fito daga kabari. Wanda kuma shi ne abinda Ibn Taymiyyah ya tabbatar a littafin Majmu'u Fatawa, mujallar na hudu shafi na 268. Malamai magabata da yawa sun amince da wannan fahimta ta Zaid bin Aslam, Allah ya masa rahama. Yace kad zakaru anna hadha tanazzula inda al-mauti, lokacin mutuwa ne mala'ikun ke sassaukowa ga mutum. Wannan shine abu na farko wato ta bayanin malamin nan. Sai abu na biyu, yace cikin bayanin sa in ka duba, yace mala'iku za su yi wa mutum albishir, za su ce abshir ya habiballahi bi ridallahi wal janna, albishirinka ya kai masoyin Allah, ka samu yardan Allah, ka samu aljanna. Albishir da samun yardan Allah, wannan ya zo cikin hadisan manzon Allah, ba ta gefen alqur'ani ba, shi ma akwai hujja babu shakka. Ya zo ta hadisin Ubadatu bin Sabit an annabi sallallahu alaihi wasallam qala, akwai hadisin da Ubadatu bin Samid ya ruwaito, Abdullah bin Mas'ud ya ruwaito, Aisha ta ruwaito. Wato annabi sallallahu alaihi wasallam yace, man ahabba liqa'a Allahi ahabba Allahu liqa'ahu, duk wanda ya so haduwarsa da Allah, to Allah yana son haduwa da shi. Inji annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man kariha liqa'a Allahi kariha Allahu liqa'ahu, kuma wanda ya ƙi haduwarsa da Allah, to Allah ya ƙi haduwa da shi. A lokacin da annabi ya faɗa haka, sai Aisha ta ce, inna nakarahul mauta ya rasulullah, don muna ba ma son mutuwa, dukkanmu ba mu son mutuwa. Sai manzo Allah ya ce, laisa zaka ba wannan ba, baƙin mutuwa shine ƙin haduwa da Allah. Manzo Allah ya ce, walakinnal mu'min, shi mu'mini idza hadarahul maut, idan mutuwa ta zo mar, bushira bi ridwanillahi wa karamatihi, za a masa albishir, ka samu yardan Allah, ka samu karincin Allah. To kaga hadisin ya tabbatar da maganar al-Imam al-Barbahari, idan mutum ya zo mutuwa zai samu albishir da cewa ya dace da samun yardan Allah. To wannan albishir din, saboda duk duniya har lahira babu ni'imar da ta kai yardan Allah dadi daga duniya har lahira. Domin idan aka ce ka samu yardan Allah, to an gama, har abada ba za ka yi ma Allah laifi ba kenan. Idan har Allah ya ce na yarda da kai, magana ta ƙare. Saboda haka duk gwagwarmayar da masu gwagwarmaya suke a duniya, duk yunƙuri da dagewa da tirjiya da ake akan addini saboda a samu yardan Allah ne. Idan ko har lokacin mutuwa mutum ya dace mala'ika ya ce wani ka cimma yardan Allah, manzon Allah ya ce to an gama. Falaisa shay'un ahabba ilayhi mimma amamahu, daga lokacin manzo Allah ya ce ba abinda mutum yake so kamar gaban shi. gabansa kawai yake so, ba maganar baya. Fa ahabba liqa Allah, sai zama yana tsananin son haduwan shi da Allah. Wa ahabba Allahu liqa'ahu, kuma Allah ya zama to ya wato Allah yana son haduwa da shi. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa innal kafira idha hudira, shi kuma kafiri idan ajali ya zo mar, bushira bi azabillahi wa uqubatihi, za a masa albishir, za ka samu azabar Allah da uqubar Allah. Fa laysa shay'un akrahu ilayhi mimma amamahu, babu abin da kafiri yaki a wannan lokaci kamar gabansa, dan ya san gabansa ba zai kyau ba. Kariha Allahu kariha liqa Allah, saboda ka sai yaki haduwar shi da Allah. Wa kariha Allahu liqa'ahu, kuma Allah yana kin haduwa da shi. Wannan hadisin yana sahihul Bukhari, yana kitabur Riqaq, babu man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ahu. Imam al-Bukhari ya kawo hadisin, shine hadisin 6507. So tabbas ana yi wa mutum albishir da samun yardan Allah idan mutum ya kware ne. Allah ka samu dace da wannan bishara. Ba wai ainihin mutuwa ce mutum yake kinta ba. Al-Imam Sana'ani akwai sharihin da ya yi ma Al-Jami'u Saghir At-Talwir a juz'in na 8:31, ya ce li'annahu qad yakrahu al-maut موتا لشدة سكراته مع محبته للقاء الله. متين ينا ايه كم متوى سبوت تنانين ما قاقم متوى اندى وحالتا مسلمي مؤمني ينا ايه كم متوى سبوت مي وحالت دكي تارد اينين في تاردين ضد تيور مؤمني ينا صنيحة ضد الله اما وحالة متوى مؤمني بيسانتا وانا مبالي في بني تنكاك اينه وحالة متوى اندى amma ainihin kin haduwa da Allah ba wai zafin mutuwa bane. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ma Aisha haka. Akwai riwayar da aka samu tana kitabu Shari'a na Al-Imam Al-Ajurri, hadisi 1564, hadisin Al-Imam Al-Bazzar Al-Masruq, wani tabi'i daga cikin almajiran Abdullah ibn Mas'ud, yace dakhaltu ana wa Abu Atiyya ala Aisha radiyallahu anha. Akwai ranar da muka shiga gidan Aisha, Allah ya kara mata yarda, waɗannan tabi'ai ne masruqu da Abu Afiya. Yace da ni da Abu Afiya muka shiga wajen Aisha, sai muka ce ya ummul mu'minin, ya uwar mu'minai, inna Aba Abdurrahman yani ibn Mas'ud malamin su shine Abdullah ibn Mas'ud sahabin manzon Allah, ga hadisin da ya karantar da mu: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وان دكي صن هدوا دا الله، الله ينا صن هدوا دا شي. وان دكي كن هدوا دا الله، الله ينا كن هدوا دا شي. فأينا يحب الموتى، من زوني ممكي تنبايا واكي صن متوا يعنون كي نمباب وان دكي صن هدوا دا الله. ستتي يرحم الله ابن أمي عبد، الله كي رحمه قدن أم عبد وتشين عبد الله بن مسعود. عائشة تمسى الدعاء ستتي حدث بأول الحديث وأمسك عن آخره. أي فتا مكو فرقان حديث النبي قام مكو كرشان سبا ثم أنشأت تحدث ستكرن تامس رقوة حديث. تتي إذا أراد الله بعبد خيرا، إذن الله يأينس الخير قباوة، بعث إليه ملكا قبل موته بعام، إذن شكرا تترجي مكا كمتو سي الله يتورو ملائكة يسدده ويوفقه، وأن ملائكة زي رنجة ساكا أكان هنيينا ما سيتي. إذن شكرا تترجي شكرا تترجي مع الدنيا كيف كثني با، فالله زي تورو ملائكة وأن زي ما هدما حتى يموت على خير khairi a hayinihi, saboda fatan mutum ya mutu a mafi alkhairin lokutansa, saboda dan adam yana da lokuta na saban Allah, lokuta na biyayya ga Allah. To mala'ikan nan zai ta daidaita shi har dai mutum ya zan ya mutu a lokaci na alkhairi ba lokaci na sharri ba. Fa yaqulu an-nasu, shine idan mutum ya mutu sai ka ji ana cewa ka mata fulanun ala khairi a hayinihi, wani ya dace ya mutu a kyakkyawa taimakon Allah. Fa iza habara, saboda haka lokacin mutuwar idan ya zo ورأى ما أعده له متن يا غير أجند الله يمر تاندي جعل يتهوع نفسه من الهرس أن يخرج عائشة تتي إذن أينه اللوكة متوى يازو ملائكة سينونا مسقى الجنة غاني إمومينا تمر البشر عائشة تتي النبي صلى الله عليه وسلم wato ya ce mutum da kansa zai ringa kakaloran yana son ya mutu ka ji ikon Allah mutu ba a karɓi ran ba ma amma kana ta shaƙuwa wato ran ya tafi kawai hunaka ahabba liqa Allah kaga a lokacin yana son haɗuwar shi ne da Allah shi da kansa ma yana son ran ya fita wa ahabba Allahu liqa'ahu shi kuma Allah yana son haɗuwa da shi wa idza arada Allahu bi 'abdin ghayra zalika idan ko Allah bai yi nufin wato tsira da bawa ba kayyada lahu shaytanan Allah yana hada shi da shaytani guda qabla mautihi bi amin idan shekara guda ta rage ya mutu wannan shaytanin yugwi wa yasudduhu zai ta batar da shi yayi ta kokarin ya raba shi da tabarki na kwarai hatta ya mutu ala sharri ahayini har sai wannan mutum ya mutu akan lokaci mafi sharri na rayuwarsa shine idan mutum ya mutu Aisha tace fa yaqulu nas zaka ji mutane suna cewa mata fulanun ala sharri ahayinihi wani ya mutu yanayi mara kyau fa idha hadara idan lokacin fitar rai yayi waraa ma uidda lahu yaga irin tanadin azabar dake gaban sa hatta yabtali nafsahu karahiyata an takhruja Aisha tace a wannan lokaci ran yana fita shi kuma yana hadiyewa so ana kokarin fisgan ran shi kuma yana kokarin hadiye ran kaga bai son fitar ran shi ko mumini saboda ganin ni'imar yunkuri yake ran ya fita ba mai ran ya zauna a jikinsa ba hunaka kariha liqa Allah to a wannan lokaci ne kafiri yake kin haduwarsa da Allah ko kariha Allahu liqa'ahu kuma Allah yana kin haduwar haduwarsa da shi wannan bawa nashi Allah ka tare domin haka babu shakka Allah subhanahu wata'ala yana taimakawa mumini wajen samun kyakkyawan ƙarshe waye wanda yake samun wannan taimako alqur'ani ya bada amsa innal ladina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu kace kai musulmi ne Allah yace ka tabbata a islam din thumma istaqamu sun tabbata akan kalmata al-islam zaka samu taimakon Allah amma mutumin da zai yaudara Allah Allah zai mai da yaudaran kanshi ya faɗa mana alqur'ani yukhadi'una Allah wal ladina amanu wama yahda'una illa anfusahum saboda duk mutumin da zai ce shi musulmi ne amma zai yaudara Allah to Allah sai ya mai da yaudaran kansa lokacin mutuwa ba zai samu kyakkyawar mutuwa ba bare lahirar ta yi mara kyau kamar yadda ya samu duniya Allah ka kare saboda haka anan ba wai kin mutuwa ne yake zama laifi ba wanda kamar yadda ita Aisha kanta ta tambaye manzon Allah ta ce ya Rasulullah kulluna yakrahu al-maut kowa yana kin mutuwa manzon Allah ya ce laisa zalika ai ba wannan bane wannan ya zo cikin sharhin da malami suka yi ma wannan hadisin kamar Muhammad bin Abdullah al-Tibi mai rasuwa shekaru 700 da suka wuce bayanin sa yana cikin Fathul Bari mujallal na 11 shafin 360 inna qawla Aisha inna nakrahu al-mauta Aisha tace ma annabi ya rasulullah muna kin mutuwa yuhimu anna al-murada bi liqa'i lahi fil hadith al-maut wa laysa kadhalika karka dauka mutuwacce wato ake aibanta mutun dan ya kita li anna liqa'a Allah ghayra al-maut ai mutuwar ta kan ba ita ce haduwa da Allah ba dan an ce wanda ya so haduwar shi da Allah Allah yana son haduwa da shi wanda ya ki haduwarsa da Allah Allah yana kin haduwa da shi sai ka dauka mutuwa ai ba mutuwa bace haduwa da Allah dan ka mutu baka hadu da Allah ba tukuna yaushe ne za a hadu da Allah sai filin hisabi so kaga abinda ake nufi al-maut duna liqa'i Allah ta'ala wanda ya zo cikin riwayoyin hadisin ma da aka samu لكن لما كان الموت وسيله الى لقاء الله عبر عنه بلقاء الله da yake hanyar mutuwa ita ce take kai mutun ga haduwa da Allah saboda haka hanyar mutuwa sai aka karanta aka kira ta da haduwa da Allah ita kanta amma ba wai mutuwar ce ake nufi a nan ba wanda ke samu yardan Allah shine wanda ya bi abinda Allah madaukaki ya yarda da shi a rayuwarsa. Idan kana so ka samu yardan Allah a lokacin mutuwa, to kai kokari ka bi abinda Allah ya yarda da shi. Duk abinda ya zamanto Allah bai yarda da shi ba, kai kokarin nisantarsa. Mu lizinci istighfari da tuba da nadama kan ayyuka marasa kyau da muka yi. Idan mutum yana haka, to yana kokarin neman yardan Allah. Yana da wahala, yana da wahala. Wanda Ibn al-Qayyim al-Jawziyya akwai littafin sa Madarijus Salikin wanda ya rubuta shi saboda ire-iren bayanai da suka shafi imani da abin da ke sa mutum ya tsira a rayuwarsa ta duniya da lahira. A mujallar Nabi Shafi na 192 ya ce, inna ribabil qada'i ashaqqu shay'in 'ala an-nafsi, yarda da hukuncin Allah abu ne mai wahala ga rai. Bal huwa dhabquha fil haqiqa, idan mutum ya ce zai rika bin yardan Allah, to kamar yana yanka ransa ne, saboda abin da Allah ya yarda da shi ba shi ne abin da shaitan yake so ba. Shi ko shaitan kullum so yake batar da kai. To ka dage ka rika bin abin da Allah ya yarda da shi. Fa innahu mukhalafatu hawaha wa tab'aha wa iradatihi, abin da ranka ke so ba shi zaka yi ba. Dama da rai da shaitan suke halaka dan Adam. Saboda haka ka saba ma ranka, ranka yana son abu, amma idan ka auna da hukuncin Allah, Allah ya hana, to sai ka bari. Ko da ranka yana so ka bar shi, to wannan shine abin da Allah yake gwada mu da shi. Wala tasiru mutma'innatun qab hatta tarba bil qada'i. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yace ranka ba zai taba samun nutsuwa ba sam sai ya yarda da hukuncin Allah. Idan kana son ranka ya natsu, ka yarda da hukuncin Allah. Fahina izin, ya zama da'iman kokarinka shine cimma yardan Allah, to kai ne fa mala'ika zai ce maka, ya ayyatu han nafsul mutma'inna, ya ke rai mai nutsuwa, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya, ki koma ga mahaliccinki kina mai yarda da hukuncinsa, kuma ana yarda da ki saboda rayuwar da kai kana kokarin bin yardan Allah. Fadkhuli fi ibadi, shiga cikin bayina waɗanda na yarda da su. Wadkhuli jannati, kuma ki shiga gidan aljannata. Wannan in ka dubi tafsirai, malaman tafsiri da yawa sun tabbatar mana duk mutumin da ke son ya samu shaidar yardan Allah a lokacin mutuwarsa, to ya bi yardan Allah a rayuwar shi. Wannan shine ka'ida. Ka dubi tafsirin Fathul Qadir na al-Imam Shawkani, mujallar Nabi Shafi'in 625, tafsirin al-Imam Tabari, mujallar na 12 Shafi'in 580, hakanan tafsirin Ibn Kathir, mujallar na 4 Shafi'in 657, tafsirin al-Imam Qurtubi, mujallar na 20 Shafi'in 52. Kusan duk tafsiran salaf zaka ga sun fassara wannan abinda Ibn Qayyim Jawziyya ya faɗa, kuma gaskiya ne. Akwai malamin da ake kiransa al-Imam Abu Ubaidin Al-Qasim bin Sallam, shekararsa 219 rabonsa da duniya, Allah ya mishi rahama. Yace laysa wajhu karahatul mauti wa shiddati illa an hadha la yakadu yakhlu anhu ahad, walakin al mazmuma min zalika, bakin mutuwa ne ake son musulmi yayi, ba wanda baya kin mutuwa. Abinda ake so da kai i karka yadda, isarud dunya war rukunu ilaiha, karka yadda ka fifita rayuwar duniya, karka yadda ka karkata rayuwarka gaba ɗaya ga duniya ya zama babu lahira a lissafinka. Kasa akwai wanda babu lahira a lissafin shi duniya ne kawai. Wa karahiyatu an yasira ila llahi wa daril akhira, in ma tunanin lahira ya zo maka sai ka ji baka so, to karka yadda ka ɗauki wannan siffa, domin Allah ya faɗa cikin suratu Yunus aya ta 7-8, Allah madaukaki ya ce, innal ladina la yarjuna liqa'ana, waɗanda ba su yarda, ba sa fatar haɗuwansu da mu. Wanda baya fatar haɗuwansa da Allah, kaga bai da tanadin lahira. Waradu bil hayatid dunya, sun yarda da rayuwar duniya. Wa tuma'annu biha, kuma sun nutsu da ita duniya kadai. Wal ladina hum an ayatina ghafiluna, waɗanda sun rafkanu game da ayoyinmu. Ko an karanta alqur'ani ba su damu da shi ba. Sai Allah ya ce, ula'ika ma'awahumun naru, waɗannan makomarsu wuta ce, bima kanu yaksubuna, saboda abinda suka aikata. Wato kaga kenan duk wanda ke son ya tsira yayi kyakkyawan karshe to ya biyar dan Allah, babu abin da Allah ya boye. Idan mutum ya haƙinci Allah, ya haƙinci addinin Allah, fa Allah ba zai mashi wannan taimako da ake wa mutanen kwarai ba. Akwai hadisin Abu Huraira wanda ya taho da lafuzza kashi uku. Lafazi na farko, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mayyitu tahburuhu al-mala'ika, mala'iku suna zuwa ga wanda zai mutu. Fa idza kana ar-rajulu salihan, idan wannan mutumin na kwarai ne, inji manzon Allah, kalu mala'ikun da su ce ukhruji hamidatan, ya ke rai ki fito kina samun yabon Allah. Ai kaga saboda mutumin kwarai ne, shi yasa rai in ya fito yana da yardan Allah, yana da yabo na Allah subhanahu wataala. Mala'ikun za su ce ayyatuha nafsu tayyiba, ya ke wannan rai mai tsarki, rai mai tsarki, kanat fil jasadi tayyibi, rai mai tsarki kuma ya rayu a jikin jiki mai tsarki. A shi kaga siffar rayuwarka kenan, ranka yana da tsarki, jikinka akwai tsafta. Abinda za su gaya maka kenan lokacin mutuwa, idan siffarka ba haka bane, ba za ka samu wannan ba. Za su ce ukhruji, ki fito, wato kalmar da za su ringa faɗa suna rarrashin ran mumini kenan. Wa abshiri bi rauhin wa raihanin wa rabbin ghairi gababanin, suna cewa albishirinki za ki samu, wato za ki samu hutu. Wa abshiri bi rauhin wa raihanin, albishirinki ya ke rai, kar ki damu dan kin fita, wato fitanki din ba azaba Allah za ki taras ba, za ki samu hutu. Shine bi rauhin, idan aka ce bi rauhin za ki samu hutu, wa raihanin za ki samu abinci babu yunwa, wa rabbin ghairi gababanin za ki haɗu da Allah da baya fushi da ke. Waɗannan kalmomin mala'iku ne suna rarrashin mumini kafin ransa ya fito. Kaga wanda bai da wannan siffa ba zai samu irin wannan mutuwar ba. Shine manzon Allah ya ce fala tazalu yuqalu laha zalika, mala'iku za su yi ta maimaitawa, ashe ba sau ɗaya ba ne, za su yi ta maimaitawa. Ayyatuha an-nafsu at-tayyiba kanat fil jasadi at-tayyibi ukhruji wa abshiri bi rauhin wa raihanin wa rabbin ghairi gababanin. Ayyatuha an-nafsu at-tayyiba kanat fil jasadi at-tayyibi ukhruji wa abshiri bi rauhin wa raihanin wa rabbin ghairi gababanin. Suna tararashin wannan rai, manzon Allah ya ce suna ta yin haka hatta takhruja, sai ran ya fito da kansa. Thumma yu'raju biha ila sama'i, sai a kama sai a haura sama, za a kai ma Allah subhanahu wa ta'ala. Duk mutumin da ya mutu inda na kwarai ne, sai an kai shi ga Allah. Fa yustaftahu laha, za a nemi buɗe ƙofar sama. Fa yuqalu, za a ce man haza, waye. Fa yuqalu, za a ce fulanin, wane ne. Fa yaquluna, za su ce marhaban bin nafsi tayyiba. Har yanzu dai ka ji siffar fa, maraba da zuwan rai mai tsafta. Saboda yadda ka rayu kenan, babu yaudara ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kamata dinu tudanu, in ka yi mai kyau a kansa za ka mutu. Idan mutum yaudara ya yi a kan yaudara zai mutu, wanda duk Allah ya faɗa mana. Saboda haka hatta mala'ikun da ke sama wallahi sun san me muke yi. Allah ya faɗa mana cikin Al-Qur'ani, sun san abin da muke yi. Don haka da an ce waye kuka zo da shi, za su ce wane ne, sai a ce kai maraba da zuwan rai mai tsafta. Ya Allah, ka samu dace da wannan jabo. Marhaban bin nafsi tayyiba kanat fil jasadi tayyibi, maraba da rai mai tsafta da ta rayu a jikin jiki mai tsafta. Udkhuli hamida, masu buɗe ƙofar saman ma abinda za su faɗa kenan. Kalman nan da masu karɓar rai suka faɗa, ita za su faɗa ce to ki shigo sama ta ɗaya, kina tare da yabon Allah tabaraka wa ta'ala. Saboda mutumin banza bai hawa sama. Wa abshiri bi rauhin wa raihanin wa rabbin ghairi gababanin, albishirinki za ki samu hutu, za ki samu abinci, za ki haɗu da Allah wanda baya fushi da ke. Domin duk wahala da ka sani iyakar ta duniya wallahi ga mumini, ka wuni baka samu cefa ne ba wannan, karka damu. In dai kayi mutuwa kwarai, mala'ika na ce kai da yunwa kun yi ban kwana, wahala da kake sha ta ƙare. shine abshiri bi rauhin albishirinki da kin samu hutawa wa raihanin kin samu abinci so maganar yunwa babu ita ga duk mutumin da ya samu kyakkyawan karshe maza Allah yace fala yazalu yuqalu laha duk sama da aka isa haka za a fada kalmar da aka fada lokacin karban rai din hatta yantahi biha ila as-sama'i allati fiha Allah azza wa jalla manzo Allah yake sai an kai wannan rai saman da nan ne zatin Allah subhanahu wa ta'ala yake wa idza kana ar-rajulu su idan mutumin banza ne fa malaikun da suke ukhruji ayyatuha an-nafsul khabisa yake rai mummuna ki fito kana fil jasadil khabith mummuna rai a jikin mummunan jiki ukhruji banima wa abshir ki fito da aibu kuma ke ma ana miki albishir wani irin albishir ake bi hamimin wa gassakin wa akharu min shaklihi azwajun manzo Allah zai ce malaikun nan za su ma wannan mutumin albishir zaki taras da tafasasshen ruwa zaki taras da wato mugunya na ɗan wuta wanda ruwan jambo da sauransu shine zai zama abin shan wannan mutumin wa akharu min shaklihi azwajun wanda sai a takaita a ce nau'uka daban-daban na azaba suna nan a kiyama suna jiranki wato sai an masa ambishi da wannan manzo Allah yake fala tazalu takhruj thumma yu'raju biha ila sama za a haura da wannan rai zuwa sama fa yustaftahu laha za a nemi bude kofar sama fa yuqalu za a ce man haza dawa aka zo fa yuqalu za a ce fulan wane ne fa yuqalu za su ce ba nan ba la marhaban bin nafsil khabisa ba ma mara bada mummunan rai kanat fil jasadil khabisi mummunan rai da ya rayu a jikin mummunan jiki irji'i koma baki isa sama ba za mu bude kofa ba fa innahu la yuftahu laki abwabu sama idan ba za a bude miki kofofin sama ba fa yursalu fa tursalu min as-sama'i thumma tasiru ila al-qabri manzo Allah yace za a sako wannan rai daga sama zuwa kabarin mutum wannan hadisin yana al-musnad al-imam ahmad hadisi na 8769 al-imam az-zahabi ya inganta shi a kitab al-arshi hadisi na 29 hadisin yana sahih sunan ibn majah hadisi na 3456 wannan riwaya guda ce ta hadisin abu huraira riwaya ta biyu tana sunanun nasa'i abu huraira da shi da abdullahi bin amr wanda dukkan su sahabbai ne sun ba da labarin wannan hadisi daga manzon Allah النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا هدر المؤمن إذا لوكتين ري لوكتين فتان ري يي غمومن أتته ملائكة الرحمة ملائكة الرحمة داس زو غريش بحريرة بيضاء داس زو دوانيك اللي دقى الجنة فريقا لكفن الجنة ذات ركتي وأخرجي راضية مرضية عنك إلى روح الله وريهان ورب غير جبان كما دي وانشان رواية إلا دي أنسى مكارن راضية مرضية وانا شين يدو تكين آية تاع القرآن كنا تن يردد حكون تن الله أرأي وركي فو أيو ذاك سامو يردن الله فتخرج كأطيب ريح المسك من ذا الله يتي ريزي في توينا كمشي babu turaren da ya kai wannan ran kamshi hatta annahu la yunawiluhu ba'dhum ba'da annabi yace saboda kamshin wannan rai mala'ikun ba sa yadda mala'ika daya tafi da rai din idan wannan mala'ika yana rike da shi sai wancan yace ba ni mana kai kuwa sai ya karba wannan yace ni ma ka ban kowa yana son ya karbi wannan rai dan a kai ma Allah subhanahu wata'ala hatta ya atuna bihi baba sama haka da su yi ta yi sai sun isa kofar sama fa ya kuluna waɗanda ke tsaron sama da su yi tambaya ma a kuwa ba haɗu hirri allati ja'atkum min al-ardi kai mun ji wani kamshi daga ƙasa kamshin waye fa ya tuna bihi arwahul mu'minin to za a ɗauki wannan rai in ji annabi sallallahu alaihi wasallam za a haɗa shi da rayukan mu'minai wanda shi yake gwada maka in mutum ya rasu mutumin ƙwarai yana haduwa da ƴan uwa muminai a bayan mutuwar shi manzon Allah yace za a kai shi ga inda rayukan muminai suke hadu da su falahum ashaddu farahan min ahadihim bi ga'ibi manzon Allah yace waɗancan rayuka matattu idan aka kawo musu wannan rai na dan uwa da sun riga sun san shi manzon Allah yace farin cikin da suke yi ya fi farin cikin da dan uwanka zai bace a duniya ranar da ya bayyana ya zaka ci farin cikin su ya fi namu ya kadamu alai me dalili saboda sun sani duk musulmin da ya mutu ba a kai shi gurin ba to wannan musulmin banza ne don haka duk musulmin da suka ga yazo to an tabbata ya tsira fa yas'alunaku suna ganin shi za su tambaye shi a'a ma za ku ala fulan ina labarin wani ashe kaga mutattu suna ma tambaya game da mu inji annabi sallallahu alaihi wasallam ina labarin wani ma za ku ala fulan ta ma shi ba zai bada amsa ba don a lokacin ya shiga wata sabuwar rayuwa fai kudu na su ciya to ku bar shi tukunan hankalinsa ya kwanta da uhu fa innahu kana fi gammin duniya har yanzu dai akwai ɗan raguwar damuwan duniya a jikin shi wato zai rabu da ita a hankali zai wannan damuwar za ta tafi fai za ƙala idan hankalinsa ya kwanta sai ce ɗazu kun tambaye ni wane sai ya riga ni rasuwa ashe kaga mutum yakan san ya mutu ai ya riga ni rasuwa amma a takun bai zo nan ba shikenan kuma sai hankali ya tashi sai a ce zuhiba bihi ila ummihi alhawiya tunda dai kuka ga bai zo nan ba to an kai ma uwarsa ita ce alhawiya wa innal kafira manzon Allah yace shi kuma kafiri fa idhahtudira idan lokacin mutuwarsa tayi atasu malaikatul azabi malaikun azaba za su zo ga wannan kafiri su ma za su zo da likafani daga wuta kamar yadda ake zuwa da likafani daga aljanna saboda daukan ran mumini ana kiransa almisfu kisa'u min ash-shi'ri fa yaquluna za su ce ukhruji saqitan maskhutan alayki ki fito ya ke rai mai kin Allah mai fushi da Allah shi ma Allah yana fushi da ke saboda rayuwarka dama kai rayuwa ne na fushi da Allah subhanahu wataala babu ruwanka da dokarsa saboda haka za su ce fito ila azabillahi azza wa jalla ki fito zaki tarar da azaban Allah manzon Allah ya ce fa takhruju ka anta nirihi jifatin wannan rai zai fito duk duniya babu mushen da ke karni kamar shi anta nirihi jifatin hatta ya tuna biki babal ardi sai an tafi kofar kasa za a ce ma antana hadhihi rihu hatta ya tuna biki arwah al-kuffar wanda ya gwada shi kuma mutumin banza ba sama ake yi da shi ba kasa ake yi da shi wanda za a kai shi a hada shi da rayukan kafirai wannan riwaya ta biyu kenan ta hadisin Abu Huraira kuma ta zo ta riwaya hadisin Abdullah ibn Amr hadisin yana sahihu sunanin Nasa'i hadisi na 1832 yana silsilatu sahiha hadisi na 1309 da kuma 2758 akwai sharhin da Ibn Qayyim al-Jawziyya ya yi hadisin a littafin Kitabul Fawaid shafi na 200 sai hadisi na 3 shi ma dai na Abu Huraira wanda ya zo ta riwayar Abu Hazim Abu Hazim wani tabi'i ne sunansa Salamatu bin Dinar al-Madini ya karbo hadisin daga Abu Huraira Abu Huraira yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-mu'minu hina yanzilu bihi al-maut shi mu'mini a lokacin da mutuwa take sauko mishi yu'ayinu ma yu'ayinu yana ganin abin da yake gani wadda annaha kad kharajat lokacin da za a cire rai sai a rika nuna maka aljanna ni'ima iri-iri sai zama ba abin da kake so ma kamar a fitar da ran don ka ci gaba da ganin ni'ima fatakka shine a cire ran naka wallahu azza wa jalla yuhibbu liqa'ahu a wannan lokaci Allah yana son haduwa da bawan shi wa innal mu'min hina yajlis fi qabrihi yus'al lokacin da mu'mini ya zauna a kabarin sa za a mar tambaya man rabbuka waye mahalicinka fa yaqulu zai bada amsa rabbi Allah mahalicina shine Allah fa yuqalu lahu za a ce masa man nabiyyuka waye annabinka fa yaqulu zai ce muhammadun sallallahu alaihi wasallam fa yuqalu lahu za a ce masa ma dinuka me addininka fa yaqulu zai ce al-islam addini na shine islam thumma yuftahu babun fi qabrihi sai a bude wata kofa a kabarin sa fa yuqalu sai a ce unzur ila maq'adika dubi wurin zamanka yace dubi wurin zamanka na aljanna sai a ce nam qarir al-ayni kwanta ka yi baccinka kana mai sanyi idanu baka da damuwa a rayuwa, damuwa ta kare maka kai. Shine manzon Allah ya ce fa yab'athuhullahu yawmal qiyamati ka'annama kanat raqadatan. Allah zai tada shi a kiyama, in ya tashi zai dauka dan gyangyadi yayi kawai tsakanin duniya da lahira, kamar gyangyadi yayi, an dauke duk wata damuwa da gajiya da wahala bai santa ba. Fa idza kana aduwwan lillah nazala bihi al-maut, idan kuwa mutum makiyin Allah ne mutuwa ta sauko mishi, wa ayana ma yu'ayinu, ya ga abin da yake gani na tanadin azaba, wadda annaha la takruju abadan, manzon Allah yace mutum zai yi burin ina ma ransa bai fita daga jikin shi ba har abada. Wallahu yabghudu liqa'ahu, a wannan lokaci Allah ya ki haduwa da shi. Wa idza jalasa fi qabrihi, idan ya zauna a kabarinsa, kila lahu za a mar tambaya man rabbuka, waye mahallicinka, zai ce la adri, ban sani ba. Sai ya ce la daraita, baka sanin ba ai. Thumma yudrabu darbatan, za a buge shi, yasma'uha kullu dabbatin illa thaqalaini, dukan da za a mar duk wata halitta za ta ji karan in ban da aljanu da mutane. Thumma yuqalu lahu, sai a ce masa nam kama yanamul manhushu, kwanta kamar yanda wanda ake cizo yake kwanciya. Don a lokacin shi Abu Hazim Salamat bin Dinar yace sai na tambaye Abu Huraira, mal manhushu, menene al manhush? Kana sai yace alladhi tanhashu dawabu wal hayat, shine wanda macizai da kunamu za su rika harbin sa a kwanciyar kabari. Sai manzo Allah ya ci gaba da cewa thumma yubayyaq alayhi qabruhu, sai a matse kabarin kansa, hatta taktalifa abulahu, sai kasusuwan hakarkaninsa sun sassaba. Wa shabbaka Abu Huraira asabi'ahu, Abu Huraira da ya faɗi haka sai ya haɗa hannuwansa don ya kwatanta wa mutane yanda kasusuwan wato hakarkarin kafiri za su kasance a kwanciyar kabarinsa. Ya karanta aya ta 27 ta suratu Ibrahim, yusabbitu Allahu alladhina amanu, Allah yana tabbatar da waɗanda suka yi imani, bil qawli sabiti, magana tabbatacciya, fil hayati dunya, a rayuwarsu ta duniya, wa fil akhirah, haka ma a lahira. Wa yudillu Allahu zalimin, Allah yana batar da basiran azzalumai, wa yaf'alu Allahu ma yasha, kuma Allah yana aikata abin da ya kaddara, abin da ya nufi. Wannan riwayar mata inganta tana silsilatu sahiha, hadisi na 2628. To sannan akwai hadisin Abu Sa'idin al-Khudri, Allah ya kara masa yarda. Abu Sa'idin al-Khudri yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza wudi'at al-janazatu, idan aka aje jana'iza gawa, fahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim, maza suka dauki gawa akan wuyansu. Kaga an wuce maganan fitar rai ai, ko an wuce maganan fitar rai, tunda har an mai wankan gawa, an dauki gawa za a kai. Ashe kaga kenan akwai wani hankali dake tare da rai a bayan an karbe shi, an cire shi daga jiki. Wancan maganganu da ake ma rai kafin rai ya fita ne, sannan kuma bayan rai din ya fita, ran yana nan da hankali har yanzu. Manzo Allah ya ce idan aka dauke shi akan makara, fa in kana salihatan, idan ran mutumin kwarai ne, kala lokacin da ake tafiya da wannan gawan yana cewa qaddimuni qaddimuni, ku yi sauri mana, ku yi sauri, ku kai ni mana, shi yana ganin ma ba a kyauta ba. Wanda wannan hadisin yana cikin dalilai da suka sa malaman sunna suke cewa idan an yi mutuwa kar a jinkirta jana'iza, saboda kamar an cuci mutum ne. Idan mutumin kwarai ne, ni'imar da Allah ya mai tanadin nan ba a isar da shi gare ta ba. Sannan kuma jinkirin ba shi da ma'ana, jinkirin ba shi da ma'ana, don ka ki binne dan uwa da wuri ba abin da kake kara masa. Wa in kanat ghayra salihah, amma idan ba ta kwarai ba ce, qalat, za ta rika cewa ya wailaha aina yazhabuna biha, kaito gare ni, ina za su kai ni. Yasma'u sawtaha kullu shay'in illa al-insan, a wannan riwayar kuma manzon Allah ya ce komai yana jin muryar mamaci a wannan lokaci in banda dan adam. Walau sami'a ahlul insanu, da dan adam ya ji, la sa'iqa, da ya suma. A wata riwayar ce law sami'a ahlul insanu la sa'iqa min al-muhsin wal musii, da a ce mutumin kwarai ma zai ji maganar mamaci a wannan lokaci shi kansa sai ya suma da mutumin kwarai da mutumin banza. Hadisin yana sahihul Bukhari, babu kaulin mayyiti, maganar da gawa take yi akwai babi musamman. Al-Imam Bukhari yace babi akan maganar gawa, gawa tana magana. Wa huwa ala al-janazati qaddimuni qaddimuni, ku sauri ku kai. Al-Imam Bukhari yayi babi musamman akai, shine hadisi na 1314. Masu sharhin kamar Ibn Hajar a cikin Fathul Bari da mujallal na 3 shafin 185, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace sama'u sautaha kullu shay'in, komai yana jin maganar mutum a lokacin, ko komai. Ina aka ce komai, ashe halittu suna jin magana, hatta waɗanda ba dabbobi ba. Ibn Hajar yace istidilla bihi ala anna kalamal mayyiti yasma'uhu kullu hayawanin natiqin wa ghayri natiqin, da dabba da take iya magana da dabbar da ba ta magana suna ji, amma kai ne baka san irin jin da suke ba, saboda kowace halitta da irin tsarin halittar da Allah ya mata. Saboda haka Annabi yace komai yana jin muryar mamaci idan za a je binne gawa in banna dan adam. Al-Imam al-Aini a sharhin wannan hadisin, Umdatul Qari, sharhin Sahih al-Bukhari, juz'i na 8 shafin 114, yace wasu dilla bil hadith al-madhkur ala anna kalam al-mayyit yasma'uhu kullu hayawan ghayra al-insan, kowace dabba tana jin maganar dan adam a bayan mutuwar shi. Kowace dabba, mutum ne kawai baya jin maganar mamaci, amma kowace halitta tana ji. Wanda wannan ya zo cikin sharhu Riyad as-Salihin na Al-Uthaymin wa mujallal na 4 shafi na 549. Waɗanda su ne sharhin hadisin na. Amma sai abu na uku wanda shine kusa da ƙarshe, wanda ya kamata mu sani, waɗannan hadisai sun karantar da mu ashaddu balali hina al-mauti. Malamai sun ce bata ta fi tsanani ga ɗan adam idan mutuwarsa ta zo, bata ta fi tsanani ga ɗan adam kusa da mutuwar shi. Akwai hadisai da yawa da aka samu, misalin su shine hadisin Anas bin Malik, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la alaikum alla ta'jabu bi ahadin, manzo Allah yace kar ku yadda ku yi kuri da aikin wani, a cika baki da aikin wani, inji Annabi yace kar ku yi in dai dan adam, hatta tanzuru bima yuktamu lakum, sai kun ga yanda ya kare rayuwar su tukuna. Manzo Allah yake fa innal amila ya'malu zamanan min umrik, saboda mutum yakan dauki lokaci mai tsawo a rayuwarsa yana yin wani aiki, aw burhatan min dahrihi, ko a samu ya dauki wani lokaci a shekara yana aikin kwarai, bi amalin salihin law mata alaihi dakhala aljanna, da dai ya mutu yana wannan aikin aljanna kawai zai wuce. Suma yatahawwal qatam, sai kaga mutum ya rikice sai ya canza, fa ya'malu amalan sayyi'an, kaga yayi aiki mumuna, wa innal 'abda la ya'malu burhatan min dahrihi bi amalin sayyi'in, manzo Allah yake akan samu dan adam da zai dauki lokaci mai tsawo yana aikin banza a rayuwar shi, law mata alaihi dakhala an-nar, da ya mutu yana wannan aikin to da ya shiga wuta. Suma yatahawwal qatam, sai kaga ya canza, fa ya'malu amalan salihan, sai kaga ya aikin kwarai. Sai manzo Allah ya ce masahabbai ku sani, idza arada Allahu bi abdin khairan, idan Allah ya yi nufin alkhairi ga bawa, ista'malahu qabla mautihi, sai ya bashi aiki kafin ya mutu. Idan Allah ya yi nufin alkhairi ga bawa, sai ya bashi aiki kafin ya mutu. Nan gurin sai sahabbai suka tambaya, wa kaifa yasta'miluhu ya rasulullah, yaya Allah zai bawa mutum aiki kafin ya mutu? Kala sai manzo Allah ya ce yuwaffiquhu li amalin salihin, Allah zai daidaita mutum kaga ya koma aiki na kwarai, thumma yaqbiduhu alayhi, sai Allah ya karbi ransa yana wannan aikin. So kaga kenan batar da take da muni ita ce batan da mutuwa ta samu mutum akai. Wanda hadisin yana riwaya ta Imam Ahmad, yana sahihul Jami'i sagir, hadisi na 1229. Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka yasa yake cewa innamal a'malu bi khawatimiha, wannan hadisin ya zo a sahihul Bukhari, al-Imam Bukhari ya kawo shi a gurare da yawa, ya kawo shi a Kitabul Qadri, Kitabul Jihadi, Kitabul Magazi, Kitabul Riqaqi. Al-Imam Muslim ya kawo shi a Kitabul Iman, hadisin 112, hadisin Sahal bin Sa'd as-Sa'idi, yana da tsawo, ba za mu karanta shi ba, amma hadisin a cikinsa, a ƙarshensa, manzon Allah ya ce ma sahabbai, innamal a'malu bi khawatimiha. Manzon Allah ya ce su ayyuka da kuke gani kawai ana la'akari da ƙarshensu ne. Dukkan aiki, in ji manzon Allah, ƙarshensa shi ne muhimmi, ƙarshen ɗai ake dubawa. A wata riwaya ya ce al-a'malu bi khawatimiha, ayyuka suna kima ne ta la'akari da ƙarshensu. To wanda shi ne aka samu hadisin da muka karanta riwaya guda, ɗaya riwayar ita ce innal abda la ya'malu bi amali ahli jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alayhi alkitabu faya'malu bi amali ahli an-nari fayadkhuluha. Zaka ga mutun ya dage yana aiki irin na ƴan aljanna, amma zuciyarsa da yake ba ta da kyau, Allah ba zai yarda ya mutu da wannan aikin ba. Duk wanda ya ɓoye mummunar aƙida a zuciyarsa da munafinci, wanda shine abinda manzo Allah ke gargadi, manzo Allah yana cewa kamar yadda aqidar ahlus sunna take, babu wani aikin da zaka yi a duniya ya rusa maka lada sai shirka da kafirci. Amma idan mutum ya ɓoye mummunar wato aniya a zuciyarsa, a dalilin ɓoye wannan abin, Allah subhanahu wataala yana lalata ayyukan ƙwarai ɗinsa, wanda sai an wayi gari abin da ya rage ba shi da tasirin da zai kai shi gidan aljanna. Saboda haka yasa munafinci yana da haɗari, Allah ka tsare mu gyara ayyukanmu, mu gyara tsakaninmu da Allah subhanahu wataala. Yanda ka nuna kanka a gaban mutane, ka riƙa tunawa a bayan mutane wanda ke ganinka ya fi mutane. Saboda haka a kyautata wato tsakanin Allah subhanahu wataala da bawa, a samu kyakkyawar wato tunani, mutum ya zan kullum yana tsoron Allah subhanahu wataala fi sirrihi wa alaniyati. Shine Ibn Taymiya ya ce inna shaytana ashaddu ma yakunu ala ibni adama hina al-maut. Duk tsawon rayuwarka babu lokacin da shaytan yake farauta kamar kusan mutuwanka. Shi ba farkon ba, duk abin da kake yanzu bai damu da shi ba, dan ya sani in ya dace ya batar da kai a ƙarshe an gama, duk abin da kai a farkon nan ya rushe. Saboda haka shaytan ya fi dagewa ya yaki dan adam a kusan mutuwar shi. Shine ya ce ya kulu li awanihi, idan ya ga mutuwarka ta kusa sai ya ce wa shaytanu dunakum hadha fa innahu in fatakum lan tadfaru bihi abadan. To yanzu kun ga wannan ya kawo zango na ƙarshe, in ya kubuce ya tsira kenan, ku dage iya dagewar ku. Haka shaytan yake ga mai yaransa, yanzu ne za ku dage. Wanda har ma aka samu labarin al-Imam Ahmad bin Hanbal ma'a abihi Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, Abdullah bin al-Imam Ahmad, yana bada labarin mahaifinsa, lokacin da mahaifinsa ya zo mutuwa, sai suka je na cewa la ba'adu tukunadai, wanda shine yake cewa labarin mashhura, labarin ya shahara, kusan kowa ya sani. To sai waɗanda ke kusa da shi kuma suna talqin shahadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wanda ana son mutum ya faɗa, idan an faɗa sai ya ce tukunadai, sai to hankali ya tashi, gashi babban malami. Can Imam Muhammad sai ya dawo hankalinsa, sai aka ce me ya faru, ya ce a shaytan ne yake cewa kai Ahmadu ka dai tsira, ka ji mugunta na shaytan. Wai yana cewa al-Imam Ahmad, Ahmadu ka dai tsere min, ka gagare ni a rayuwa. Sai Ahmad ya ce a tukuna dai, al-Imam Ahmad yana cewa tukuna, wato ban tsiran ba, sai na mutu da imani. Su waɗanda ke wurin ba su ma sani ba, sun ɗauka al-Imam Ahmad ya kasa yin kalmar shahada, shi ne yake ba su labari, wanda labarin ya shahara. Ibn Taymiya ya kawo misalin shi a nan, wato a nan akwai hadisi da aka samu daga manzon Allah, hadisai da yawa waɗanda ke tabbatar da ƙarshen rayuwar mutum shi ne mafi muhimmanci. Kuma ayoyin Alƙur'ani ma haka suka yi ta mana ishara, shi ne sai Ibn Taymiya yake ba da misali, ya ce a dalilin haka ne ya sa man lam yahujja yukhafu alayhi min dhalika. Ibn Taymiyyah yace dalilin haka yasa ake cewa idan mutum Allah ya bashi wadata yana da hali yaki zuwa aikin haji, yana da hali. Malamai suka ce to ana mai tsoron wannan abin, ana mai tsoron halaka kashe dan. Har ma akwai hadisin Anas bin Malik wanda manzon Allah ke cewa man malaka zadan aw rahilatan tuballighu ila baitillahi alharam wa lam yahujja, wanda ke da guduri yake da abin hawa wanda zai iya kai shi Ka'aba, zai iya kai shi Makka ya sauke farilla amma bai taba yin haji ba, sai manzon Allah yake falyamut in sha'a yahudiyan aw in sha'a nasraniyan. In mutum ya ga dama ya mutu ba Yahude, in ya ga dama ya mutu Kirista, ba dai zai mutu yana musulmi ba. Wannan hadisin duk da yana da rauni, amma Ibn Taymiyyah ya kawo shi sai ya hada da aya ta 97 ta suratu Ali Imran. Allah ya ce walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Allah ne ya hukunta aikin haji ga mutane wanda har Allah ya sauke masa hanyar da zai je ya sauke farilla. A karshen ayan Allah ya ce wa man kafara fa inna Allaha ganiyun 'anil 'alamin, wanda ya kafirce to ai Allah mawadaci ne game da talikai. Idan aka ce wanda ya kafirce, wanda ya ki zuwa aikin haji duk da yana da hali, to kaga sai ya zama abin tsoro. Wanda anan ya kawo bayani Ikrima yace lokacin da aka saukar da ayan nan, wa man yabtagi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu, duk wanda ya bidi wani addini in dai ba islam bane Allah ba zai karba ba. Wa huwa fil akhirati minal kafirin, sai yahudawa suka ce ah nahnu muslimuna, ai mu musulmai ne, mun miƙa wuya ga Allah. Dan al-muslim shine wanda ya miƙa wuya ga hukuncin Allah. Sai yahudawa suka ce mun miƙa wuya ga hukuncin Allah, nasara suka ce mu ma mun miƙa wuya ga hukuncin Allah. Shine sai Allah yake walillahi ala nasi hajjul baiti, sai suka ce la na hujjuhu, mu ba za mu yi aikin haji ba. Sai shine sai Allah yake to wa man kafara fa inna Allaha ganiyun 'anil 'alamin. Har yanzu dai an fidda su daga da'iran musulunci, suna neman su nuna cewa su musulmai ne kafin zuwan manzon Allah. Sai Allah yake a to a ga abin da ya bambanta ku da mu, ka taba ganin Kirista ko ba Yahuda ya je aikin haji? Ba zai je namu ba, sai dai je ziyara kasar su, kasar Banu Isra'ila. Amma babu shakka wannan alama ce ta nuna cewar mutum ba zai kyakkyawan ƙarshe ba, saboda ga hukuncin Allah, abinda Allah ya ce kana da halin tafiya aikin haji ka je, da gangan mutum yake zuwa ba uzuri. To shine Ibn Taymiyyah ya ce huwa mimma yukhafu alayhi min zalika, mimman yukhafu alayhi min zalika, yana cikin mutanen da ake tsoron ba za su yi kyakkyawan ƙarshe ba. Allah shi kare mu. Akwai mutanen da akan nuna musu ma addinai a lokacin mutuwa, saboda jarabawa Allah yake wa mutum kafin ransa ya fita, shi yasa ake turo mala'iku da za su taimake ka. Akwai jarabawa sosai da ake yi hatta tallata addinai sai an yi wa mutum kafin ya mutu. Akwai waɗanda akan tallata musu addinin Kiristaniti, Yahudanci, a kawo maka wannan, a kawo wannan. Shine Ibn Taymiyyah yake falaysa huwa amran amman li kulli ahadin, ba kowa ake mar ba, wala huwa aidan muntafiyan an kulli ahadin, sannan ba kowa ya kuma ba za a mishin ba. Akwai waɗanda ana musu hakan, akwai waɗanda kuma ba a musu. Kamar misali mutumin da ya rayu da Kirista, wanda ya rayu da Yahudawa, wanda ya rayu da masu bautan gunki, to in ya zo mutuwa sai an tallata mar wannan addini, ya kake gani ko wannan shi yafi ne? To idan ka yi rayuwar kwarai, mala'iku ba za su bari ba. Duk wata dama da za ka raba ka da imani, waɗannan mala'iku za su taimaka ma a kan wannan damar sai ka same ta. Wanda duka malamai sun yi magana a kai, wanda wannan yana daga cikin fitina ta rayuwa da ta mutuwa. Shi ya sa manzon Allah ya koya mana, wanda hadisi yana sahihul Bukhari, hadisi na 1377, yana sahihu Muslim hadisi na 588, manzon Allah ya ce mu nemi tsarin Allah daga abubuwa hudu a bayan kowace sallah. Min azabi jahannama, mu nemi tsarin Allah game da azabar jahannama. Wa min azabil qabri, mu nemi tsarin Allah game da azaban kabari. Wa min fitnatil mahya wal mamati, mu nemi tsarin Allah game da fitinar rayuwa da fitinar mutuwa. Yace wannan ita ce fitinar mutuwa, idan rai ya zo fita ana jarabawa. Wanda shi kansa manzon Allah yana neman tsarin Allah game da su. ولكن وقت الموت أحرص ما يكون الشيطان على إغواء بني آدم wannan lokaci shine shedan yake farautar sa a rayuwarka babu lokacin da shedan yake so ya samu dama kanka kamar lokacin fitar rai li'annahu waqtul haja saboda shine lokaci na bukatar dan adam wanda zai tsira da mutuncin sa so anan Allah subhanahu wataala akwai rahamar da yayi mabayi rahamar Allah tarin jayi fushin Allah subhanahu wataala shine malamai suka ce inqilabun nasi minash sharri ilal khairi katirun mutane mafi yawa za ka ga suna canzawa daga munin hali zuwa kyawun hali inda musulmi ne ko da a ƙuruciyarsa ya yi abin da ya yi kafin ya mutu inda ya manyanta sai ka ga ya tuba akasari wannan rahamar Allah ce tabaraka wa ta'ala sannan akwai waɗanda suke lalacewa da ka samu wani ƙuruciyarsa ta yi kyau amma tsufarsa ta lalace shine malamai suka ce waɗannan fi gayatin nudur ba su da yawa inda ta fannin musulmai ne galibi zaka ga ƙuruciya ce ba ta yi kyau ba amma tsufar sai kaga an dawo wannan rahama ce ta Allah subhanahu wa ta'ala to in ka koma suratul ahqafi aya ta 13 wato Allah yace innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu waɗanda suka ce Allah shine mahaliccinmu suka tabbata akan wannan kalmar to Allah ya alƙawari fala khawfun alayhi wala hum yahzanun babu tsoro gare su kuma ba za su yi bakin ciki ba ulaika ashabul janna waɗannan sune ƴan aljanna khalidina fiha suna dawama a cikinta jaza'an bima kanu ya'malun wanda shine sakamakon abin da suka aikata a rayuwarsu Allah baya rena alkhairi idan kayi ma Allah abu mai kyau to wannan dalilin wannan abin Allah sai maka rahama a rayuwarka Allah sai taimaka ma da shiriya Allah ya baka taimako a lokacin fitar rai wanda wannan shine ma'anar innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu wanda in ka dubi suratul nahl aya ta 32 alladina tatawaffahumul malaikatu tayyibina wadanda malaiku suka zo karban rayukansu suna masu tsafta يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون ساسكي امينكن الله يثبت غريكو غا الجنه كشيجيتا saboda ayyukan da kuka kasance kuna aikatawa محمد الامين الشنقيطي لتاف الاضواء والبيان تفسيره مجلد نا 3 شافي نا 266 يتي ان المتقين الذين كانوا يمتثلون اوامر ربهم abinda ake so da kai shine attaqwa a rayuwarka ka rika hattara kiyayewa ta maganganu kiyayewa ta ayyuka kiyayewa ta tafiyarka mu'amala shine al-muttaqun sune masu hattara masu kiyayewa a rayuwarsu idan mutum yana haka shine al-istiqama innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu kace kai musulmi ne to ka tsaya akan kalmar al-islam abinda musulunci ya faɗa shi za ka yi ta ƙoƙari an sani musun zai iya kuskure kuma za a iya samun ganganci kamar yadda manzon Allah ya faɗa ya ce shi mumini yakan yi laifi amma yakan tuba ya ji zafin laifin da ya aikata to duk abinda za ka yi ya zama kana ƙoƙarin kiyaye dokokin Allah wa yajtanibuna nawahiyahu in dai kana ƙoƙarin nisantar abin da Allah ya hana tatawaffahumul mala'ikatu tayyibin to in sha Allahu mala'iku in sun zo karban ranka ba za ka samu wahala ba wato yaqbiduna arwahahum fi hali kaunihim tayyibin mala'ika ba zai karbi ranka ba sai a lokacin da kake da tsarki kake da tsafta ba lokacin da kake sabon Allah ba saboda kai kokarin kiyaye dokokin Allah to mutuwarka mala'iku za su yi ta kokarin daidaita ka ta inda mutuwar za ta dace da lokacin da kake abu mai kyau ba abu mara kyau ba shine ma'anan tayyibina wato tahirina min ash-shirki wal ma'asi mala'ika ba zai karbi ranka ba sai a lokacin da kake da tsarki baka zunubi baka shirka sannan mala'iku su karbi ranka shine yace ashaqqu tafsirati wannan ita ce mafi ingancin fassara da malamai suka yi ma ita wannan aya ta 32 ta suratul nahl alladina tatawaffahumul mala'ikatu tayyibin waɗanda mala'iku suke karɓar rayukansu lokacin da suke da tsarki mala'ika ba zai bari kana aikata zunubi ya karɓi ranka ba wato zai ta kokarin daidaita ka ajalinka ya dace da wani aiki mai kyau. Wa yusallimuna alaihim alladhina lam yattasihu bitaqwa, yace walladhina lam yattasihu bitaqwa lam tatawaffahumul malaikatu ala tilka alhali alkarima. Amma fa duk mutumin da baya kiyayewa, inji Muhammadu Aminu Shinkiti, wanda baya kiyayewa a rayuwarsa, to mala'iku ba zai taimaka mishi ajalinsa ya dace da wata siffa mai kyau a ƙarshen rayuwarshi ba. So a shikenan muna da mafita in ka lura, kuma alamomi da ke gwada cewa mutum zai kyakkyawan ƙarshe ko ba zai ba. Idan dai mutum ya zama mai tsoron Allah, to Allah ba zai tauye aikinsa ba. Allah baya tauye aikin bayinsa. Duk mutumin da ya zama mai kiyaye Allah a bayyane, mai kiyaye Allah a ɓoye, to Allah zai taimake shi ya rabu da duniyan nan cikin aminci. Allah subhanahu wa ta'ala ya kyauta ƙarshenmu. Allah ya sa mu komar mu ta zama aljanna. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصي، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.